Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari ne lafiya. Yau ranar Asabar, 1 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya shelan tamamai yankuna hudu na Ukraine, duk da cewa Ukraine ta sanar da cewa sojojinta na samun gagarumin sakamako a gabashin kasar. Mutanen da ke zaune a yankunan Luhansk da Donetsk da Kherson da kuma yankin Zaporozhia sun zama ƴan uwanmu na har abada, inji Putin yayin wani jawabi jiya Juma'a a Kremlin. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya mayar da martani a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da yammacin jiya Juma'a, inda ya ce, "Mun samu gagarumin sakamako a gabashin kasarmu, kowa ya ji abin da ke faruwa a Liman." Ko a lokacin da Putin ya ci gaba da mamayar jiya Juma'a, sojojin Ukraine sun kewaye ɗaruruwan sojojin Rasha ɗaya daga cikin manyan sansanoninsu da ke arewacin Donetsk, kusa da birnin Liman. Shugaban masu goyon bayan Rasha a lardin Donetsk na ƙasar Ukraine, Denis Pushilin, ya amince da cewa dakarunsa sun rasa cikakken ikon wasu ƙauyuka biyu a arewa da gabashin birnin Liman, lamarin da ya bar sansanin aka yi wa rabinsa ƙawanya. A ɗaya ɓangaren kuma, Amurka da Rasha sun cancaki juna da zarge-zarge a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a game da batun yin zagon ƙasa ga wani babban bututun iskar gas da Rasha ke amfani da shi wajen samarwa ƙasashen Turai makamashi. Tsakanin ranakun 26 da 29 ga watan Satumba, fashe-fashe sun haifar da hujewar bututun har wuri hudu a cikin bututun Nord Stream 1 da wasu biyu da ke shimfiɗe a ƙasan tekun Baltic. Amurka da Tarayyar Turai da NATO da kuma Rasha duk sun amince da ɓarnar ɓulle bututun iskar gas ɗin na nuni da zagon ƙasa ne ya haifar, sai dai ba su amince da ra'ayin wanda ake zargin ya aikata ba. Rasha ta buƙaci taron kwamitin sulhu don tattauna matsalar bututun. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau Asabar, lamarin da ya ƙara ba ta damar samun nasarar harba makamanta a bana. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango daga yankin Pyongyang zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin kasar, a cewar sojojin Koriya ta Kudu waɗanda ke bin diddigin harba makaman. Koriya ta Arewar ta harba makamai masu linzami guda shida a cikin wannan makon, ciki har da wanda ta yi kafin da kuma bayan ziyarar mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris zuwa Koriya ta Kudu, yayin da ta kai ziyara yankin da aka ware domin raba koriyoyin biyu. Harris ta yi Allah wadai da mummunan mulkin kama karya na Koriya ta Arewa, kuma ta ce harba makaman a zahiri tsokana ce. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Open Stadium ta yi kira ga hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da ta fitar da ƙasar Iran daga gasar cin kofin duniya da za a yi a Qatar a watan Nuwamba saboda yadda ƙasar ke cin zarafin mata. A wata wasiƙar da ta aike wa shugaban hukumar ta FIFA Gianni Infantino a ranar Alhamis, ƙungiyar ta ce mahukuntan Iran na ci gaba da ƙin barin mata magoya bayanta shiga cikin ƙasar duk da matsin lamba daga hukumar wasan. Hukumar FA ta Iran ba kawai mai hannu da shuni ce ta laifukan gwamnati ba, barazana ce kai tsaye ga tsaron mata magoya bayanta a Iran da kuma duk inda tawagar ƙasar suke takale da a duniya. Ya kamata ƙwallon ƙafa ta zama wuri mai aminci gare su baki ɗaya, wasiƙa ta ce. Ta ci gaba da cewa, saboda haka a matsayinmu na masu sha'awar ƙwallon ƙafa na Iran, yana da matuƙan nauyi a zuciya, dole ne mu nuna matuƙar damuwa.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na abari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Baba barkamu da dawowa a wannan karshen mako da fatan an yi karshen mako lafiya.
Barka kade Malam Murtala ya gurin naku alhamdulillah.
To madalla na san kun karbi bakuncin manyan shugabannin kasashe a birnin New York inda kowa ya je da irin korafin da yake da shi.
Kwarai kuwa.
Na san kun cika da labarai da abubuwa da dama na fada a wannan makon da ya
gabata. Kwarai kuwa saboda mu shugabanmu na kasar Ghana shine yayi wani jawabin da yace duk wani harsashi da aka harba ya taba kasar Ukraine wato yana samun mummunan tasiri akan aljifan al'umman kasar shi. Mutane sun yaba da irin wannan kalamai nashi, wasu kuma suna ganin kaman to idan ka ce in ya fada a Ukraine yana kawo mummunan tasiri a kasar ka, to yanzu wanda Ukraine kuma ke harbawa sun aika can kyakkyawan tasiri yake kawowa? To kasan kowa da irin fasara da yake yi ba magana idan an yi maganar
kware da gaske. Sannan shi kuma yaki wato bai da gefe, kamar ruwan zafi ne aka ce ba ku da gefe.
Haka
saboda haka abinda dai kawai addu'a shine Allah ya kare mu daga wannan yaki-yaki
amin
da suke kawowa na wahalhalu ga kasashen duniya.
Amin summa amin, amin summa amin.
wato Madal Lababa, to na san kamar yadda aka saba, bari mu gabatar da wannan wato sako na taya murna ga abokin aiki wato Aliyu Umar Marina na gidan rediyon Rima Radio a birnin Sokoto, Najeriya, saboda aure da za a daura masa da safiyar yau din nan Asabar tare da amaryarsa Malama Aisha Muhammad Dukku Albarka Rugawaru a Sokoto. Wato za a gudanar da wannan dauren auren ne insha Allah da karfe 10 na safe a kofar gidan Muhammad Dukku Albarka a yau Asabar din nan 1 ga watan 10 shekara ta 2022. Kaga auren nashi kenan ya taho daidai da wato ana bakin cikar yancin samun yancin kan Najeriya.
Yancin kan Najeriya ka lalle wannan, to Allah yantar da wannan aure ya sa ya kara albarka.
Ga mataye ango da amarya su sa tufafi masu tutan Najeriya, saboda su ma wato sun kafa tarihi tun da sun yi. Na'am, masha Allah. To gare ka baba.
To ni kuma zan fara ni da miƙa sakon ta'aziyya zuwa ga iyalan Alhaji Noga a birnin Accra, na rasuwa Alhaji Aminu Bawa Sarkin Musawan Nsamam wanda ya rasu a farkon wannan makon. Sarkin Musawa Alhaji Aminu Bawa yaya yake ga Hajiya Muni Alajo, kuma kani yake da Hajiya Sakadundu, kuma jika ne ga Alhaji Isaka Noga, sannan kuma uncle ne zuwa ga Alhaji Papa Angola a birnin Accra, shugaban masu watsa shirye-shiryen rediyo na Hausa a birnin Accra. To Allah ya ji kan Aminu Bawa Sarkin Musawan Sawam da rahama, ya ji kan magabata duk baki daya.
To amin summa amin baba ya ku makeri. Wannan kuma ya tuna min baba, ka san wato masana'antar fina-finai ta Kannywood da ke da hedikwata a birnin Kano a arewacin Najeriya, wato an yi babban rashi a wannan makon.
Gaskiya
wato rashin da aka samu na Malam Umar Malo
Bashi
da kafi gwamna,
haka yake,
kafi gwamna ake kiransa a wasan kwaikwayon nan da ake yi a gidan talabijin na Arewa 24 da aka fi sani da kwana 90. Kaga wannan abin za a ce wato ba wai yan masana'antar Kannywood ko jihar Kano ba, za a iya ce wannan rasuwar tashi wato ta girgiza gaba daya yankin arewacin Najeriya ko?
Kwarai ba, ba arewacin Najeriya kadai ba, saboda duk masu sha'awar harkan fina-finai, musamman masu sha'awar harkan fina-finan Hausa ko a ina suke ma a duniya, lallai wannan rashi ya girgiza mutane kwarai da gaske. Akan haka bari mai madadin mu kuma masu fina-finai a kasar Ghana, masu fina-finan Hausa a kasar Ghana, mu miƙa ta'aziyyarmu zuwa ga jagorori da baki ɗaya masana'antar Kannywood da wannan babban rashi da ya same mu.
To amin summa amin, da fatan Allah ya gafarta masa kuma ya sa ya huta kuma ya sa mutuwa hutuce a gare shi, da mu musulmi kuma Allah ya samu.
Amin summa amin.
Allah ya samu cika da imani baki ɗaya.
Amin summa amin.
Baba, kamar yadda aka al'adanta, bari mu miƙa wato fatan alkhairi zuwa ga wasu masu sauraren mu. Idan za mu fara da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Alhaji Sule na Yashi Turakin Sangaro Bajoga, fatan alkhairi a gare su a daidai lokacin da su ma suke fatan alkhairi, zuwa ga Alhaji Inusa Muhammad Magayakin Fika da Alhaji Abdullahi Jarma Kakuri da Alhaji Audu Umaru Hakimi Kukuri da Alhaji Isa Muhammad Wabu da Muhammad Magaji Shatiman Jama'are da Alhaji Aminu Muhammad Malami Hakimin Udobo da Alhaji Umaru Bani Sarkin Tarmasuwa da Alhaji Salih Haliru Sarkin Zindiwa da Alhaji Sa'idu Sani Bindigo da Alhaji Muhammad Leleji Sarkin Yakin Udobo da Alhaji Adamu Sarkin Sangaro da kuma Alhaji Yahaya Muhammad Wakili Sangaro Bajoga da mai girma Sarkin Funkai Alhaji Muhammad Kwairanga sai kuma Aliku Auta kafinta Yalwagin da akwati barikin da jihar Plateau da shi ma ya fata alheri zuwa ga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da matansa Jamila da Fati da Husaini Dangote da matansa Aisha Karasuwa da Bashir Tela lafiyan bare bare sai malami Kura garin Sarkin Noma sai Ayuba Isa garin Sarkin Noma da JT Love G Kanduna da Ibrahim Musa Wada da Hassan Alhaji Tagiya Mahagga da Shehu Kafinta Mahagga da Audu Direban J5 Makoli da Sani CID Makoli da Alhaji Kabiru PRO Gindi Akwati da Umar Garu da matarsa Hawwa'u wato duka a Gindi Akwati da Alhaji Babaji da matarsa Biba da Maryam sai Salihu mai shinkafa song da matarsa Maimuna da Nazifi Ibrahim Rugar Malam a jihar Sokoto.
Sai kuma sakon sada zumunci da na abarya kuce da dama radan cika yancin Najeriya wato barka da radan cika yancin Najeriya wanda ke cewa dan Allah ku mika min sakon gaisuwa zuwa ga Usman Shitu Mahuta da Gali Sarajo Faki da Malam Malam mai zanen hula gololo sai kuma Baffa Haruna Bajo ga angon Aisha kuma baban Aisha da kuma lawan Shah Iskawa Katsina da injiniya Ismaila Zagga da Usman Dan Fulani mararraban ya wuri sai kuma Garba Maji Dadi ya wuri da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da matansa Jamila da Fatimatu da kuma Saratu da Alhaji Abbas Baffa Chalidi sai kuma lawan Isa Girgir magajin garin Girgir da Sani Muhammad Chindo da kuma masu gabatar da shirin Abarya Huce Grace Alheri Abdu Baba Yakob Makeri Murtala Faruku Sanyin na da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na VOA yace ya gode mai mika sako Sani mai langelange ya wuri da kuma sako da ya fito daga Babawo Mato mai aduwa yace sakon gaisuwa ta sake zumunci zuwa ga mai girma Sarkin Fulani mai aduwa Alhaji Abdulkadir Muhammad da kuma Abdullahi Laki Funtuwa da Hajiya Magajiya mai aduwa da Abdulaziz Dangoga mai aduwa da Mani Tinau mai aduwa sai kuma Musa Malam Indu da Nasiru Dogon Dutse da Adamu Harka Tasawa da Sanusi Madatai da Magaram da Usman Butti Difa da kuma Biniya Mudi malamin makaranta Ragana mai tamane ko matamai da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka to mun gode mu ma Allah ya saka da alkhairi
to amin summa amin baba kamar yadda muka fada wato ba za ka iya game kowa da gaisuwa ba amma dai bari mu ƙara shi da waɗannan kalila na wato Hafiz Balarabe Gusau wanda muke masa fata alkhairi a lokacin da shi ma yake fata alkhairi zuwa ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Ubaidullah Yahaya Kaura da Honorable Sufiyanu Bashir Yugo da Gusau da kuma Ishaq Darini Bena da Cidi Abubakar Tela Gusani da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da kuma ciyaman mai shayi bakin kasuwa Polo Gusau sai Saminu mai trader bakin kasuwar Polo Gusau da kuma Naziru Abubakar Sabo Gusau da fatan dukkan su da ma waɗanda ba mu ambata ba suna cikin koshin lafiya kuma za a yi ƙarshen mako lafiya
kuma za a yi bikin ranar samun yanci lafiya
ko haka ne malam baba madalla baba wato da dukkan masu saurare ina ganin wato yau ta zo daidai da ranar da Najeriya ta cika shekaru 62 ciccicciɓ da haihuwa
haka
wato abin nufi kenan shine yau ita ce ranar da ake bikin ranar da Najeriya ta sami yancin kai karo na 62 daga turawan mulkin mallaka turawan wato kasar Burtaniya za a iya cewa ya zuwa yanzu kasan ko wanda aka haifa dai tun daga wannan lokaci to za a iya cewa abubuwa da dama sun faru a cikin rayuwar shi akwai na dadi akwai na rashin
rayuwar shi gaskiya
akwai na murna sai dai mu ce dai Allah ya ƙara nisan kwana da albarka
amin summa amin amin summa amin kuma Allah sa a kai inda ake tunanin ake so a kai saboda idan ka duba su magabata wanda suka yi gwagwarmaya wurin neman yanci da a ce yau za su zo kila da za su yi mamaki inda suke tunanin sun dauko kasar da kuma aiki da suka yi tukuru suna ganin kafin a ce kasashe mun sun kai shekaru 50 za mu iya gogayya da kasashe na turawa to amma Allah da ikon shi gashi nan ba mu ma gama fama da batun abinci da ilimi da ma kiwon lafiya ba, gaskiya za su yi al'ajabi da a ce irin waɗannan magabatan za su dawo su ga irin tafiyar da aka yi. Ban sani ba ko kila kai kana tunanin ba za su ji wani abu ba idan sun ga irin wannan tafiyar da muke yi.
To ai ka san baba ko masu fashin baki da masu sharhi waɗanda ka san su ne suke lura da al'amuran da kan je su dawo, kuma wasu daga cikinsu manazarta ne waɗanda suke yin bincike-bincike da wasu abubuwa waɗanda suna da dukkan dalilan da za su iya gabatar da sharhi dangane da tafiyar ƙasa. To su kansu suna ganin cewa duk da wasu na ganin an samu ci gaba sosai. Ka san an ce ra'ayi riga kowa da irin nashi, wasu na ganin an samu ci gaba
idan kuma
yadda Najeriya ta fara har kawo yanzu suna ganin an sami ci gaba ta bangarori daban-daban. Idan ka dubi shanin wayewar zamani na urin sadarwa da nau'in wasu abubuwa haka da na tafi da gidanka da dai sauran kayayyaki, inda duk da zaɓen nan da za a yi kasan yanzu haka ana ƙoƙarin ganin cewa an yi amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa domin tattara sakamakon zaɓe da dai sauransu. Amma a lokaci guda kuma suna ganin an ci gaba ɗin, amma suna ganin kamar ci gaban bai kai yadda ya kamata a ce ya kai ya zuwa yanzu ba, musamman idan aka yi la'akari da wasu ƙasashe da suke warin Najeriya, ma'ana tsara da Najeriya, su ga cewa to kamar yawa ci gaban na Najeriya bai kai yadda ya kamata a ce yanzu ya kai ba.
To sai dai wani abin da so tari ko in ce magabatan farko suka yi kokarin datsawa a zukatan al'umman ƙasashenmu da Najeriya da sauran wato makota da kuma abokan zama wanda yake kamar dai da ake faɗa Najeriya dai ta riga ta zama uwa ba da mama, duk da cewa a shekaru za a samu kasashen da suka girbe ta wurin samun yanci,
amma dai
tana rike da wannan matsayin na mai bada mama. To a wancan zamanin shugabannin farko sun yi kokarin datsa kishin ƙasa a zukatan al'umma. Ya kake ganin kishin ƙasa irin wanda magabata suka datsa da kuma na al'umman yanzu, kana ganin akwai bambanci ko kishin ƙasan ya ƙaru ne?
To gaskiya ni a tunanina wato irin wannan shuka da su manya ko kuma uwayen da suka gina Najeriya suka yi, wato kaman ta haɗu da cikas, ba a cewa babu kishin ƙasa, akwai shi, amma dai kaman ina tunanin ya haɗu da cikas, kaman kayi shuka ne sai ta haɗu da fari ko ta haɗu da rashin takin zamani ko kuma wani abu haka. Akwai abubuwa da dama da suka zo suka ƙoƙarin su cinye su kuma ƙona kishin ƙasa da yake cikin al'ummarmu. Kaga na farko irin idan ka dubi tarihi irin rikice-rikicen da Najeriya ta sha fama da su, kama tun daga ma juyin mulki, wanda ka san juyin mulkin da aka fara yi na farko-farkon nan duk suna da alaka da ɓangaranci da kuma ƙabilanci.
Haka ne da ma addinanci.
Har kawo ɓangaranci da ƙabilanci na ci gaba da rarraba kawunan 'yan Najeriya ta yadda kishin ƙasa a matsayinta na ɗaya ya riga ya samu matsala sosai. Wannan ne yasa sai ka ji can an ce waɗancan suna so su balle, waɗannan ma suna so su tafi, wannan ka gane da sauransu su kaga. Ba za a iya cewa irin wannan kishin ƙasan da suke da shi a wannan lokacin na mu wato ƙasar mu ba mu ba, a ce ba za a ce gaskiya yana nan 100% har ya zuwa yanzu ba. Sai dai ba a san abin da gaba za ta haifa ba, musamman yanzu da Najeriya ta tunkari wani zaɓe. Ba mu san abubuwan da za su faru ba, amma dai muna fatan Allah ya ƙara haɗa kan Najeriya ya kuma sa wa 'yan ƙasar kishin ƙasar yadda za a taru a guru tare a tsira tare.
To kamar yadda shugaban Najeriya da ya bayyana a taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a shekara mai zuwa za a samu sabon fuska da zai wakilci Najeriya a matsayin shugaban ƙasar Najeriya a taron Majalisar Ɗinkin Duniya. To na san wannan ma shi ne bikin ranar samun 'yancin kan Najeriya na ƙarshe da shugaba Buhari zai yi. Ya kake ji ko kuma menene fatanka a sabuwar shekara?
Eto kamar yadda ka faɗa, yanzu kaga wannan makon da ke karewa ne aka ma bude aka wato kada gangar siyasa, ma'ana a ranar ne wannan makon ne aka bude yakin neman zabe. To ka san kusan nan kuma ranar Alhamis dinan da ta gabata mun ga yadda kwamitin nan na sulhuntawa da zaman lafiya na Najeriya garkashin jagorancin tsohon shugaban kasa Abdulsalami Abubakar suka zauna tare da dukkan yan takara suka rattaba hannu na ya tabbatar da cewa kowa ya gargadi mutanansa magoya bayansa da cewa a kiyaye doka kuma da cewa a kiyaye doka kuma a tabbatar da an kauce mu duk wani abu da zai kawo tashi hankali a lokacin zabe. Wato baba fatan da kace kamar da kace shine kowa ya san Najeriya, zaben Najeriya abu ne wanda yake da tattare da rikice-rikice da wasu abubuwa musamman a wasu wurare da kuma wasu lokuta. Saboda haka abin da muke fata shine kowa ya kamata a ce yayi karatun tanatsu. In ma dai dadi ne ko rashin dadi siyasan nan ko kuma zaben nan dai bayo ake yin shi ba. Sannan kowane an yi ya wuce in aka yi da yawa sai ka ga ya tafi ya bi wani da kafa daya, wani da hannu daya, wani da bugaggen kai. Yawa wani lokaci ma sai ka ga har da salwantar rayuwa
haka yake.
Kaga shi duk wanda wannan awai abin nan ni ina gani ai tasirin zaben ya yi karanci gare shi. Saboda haka kamata ya yi musamman matasan mu ya kamata a ce sun yi karatun tanatsu su sani cewa wato abin nan me Bature yake kira future, wato makomarsu ce ko dai su gyara ta ko kuma su yi mata illa. Saboda haka fata shine Allah ya gwada mana an yi wannan zabe lafiya an kuma gama shi lafiya kuma Allah ya zaba wa Najeriya abinda duk yafi alkhairi gare ta.
Amin summa amin. To da yake muna batun kishin kasa kuma ya dace da ranar samun yancin kan Najeriya, kafin mu rufe wannan shiri da zamu buƙaci a cikin irin kishin kasa da kake da shi ka yi kokari ka rera mana takin Najeriya kuma da wake yadda aka saba shi haka zaka mana. Yawa ke sa bismillah
takin Najeriya aika takin Najeriya da turanci ake yin shi kuma kaga wannan shiri kuma na Hausa ne ake yi
ba komai kai za a tarjuma kai za a tarjuma
to baba
1 2 3 bismillah.
To baba na karkace kai na bude baki zan fara rera waka amma sai naga Juli tana daga mana hannu saboda haka dole anan zamu dasa aya
da guje Juli aje hadinki aje hadinki Juli.
To baba sauraron mu duka kuma anan zamu dasa aya a cikin wannan shirin sai kuma mako na gaba in Allah ya kai mu na rai inda za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu ka madadin
baba Yakub Makeri.
To Murtala Faruk Sanyi ne yake fatan mu kasance lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.
Nigeria.